إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايان هكا ينقوى ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan rana ta Lahadi a yau muna 13 ga watan Sha'ban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da daya kenan ko daya ga watan 2 watan February kenan shekara ta 2025-26 miladiya darasin mu na 2 kenan a cikin karatun wannan littafi na ru'usu aqlamin fi ahkamis siyam na al-imam Wadhah ibn Sa'id al-Sha'bi rahimahullah a wannan majalisi mai albarka masjidin Imam Malik ibn Anas alaihi rahmatullahi almutatabi'a dake nan unguwar Federal Low Cost a nan cikin garin Bauchi darasin mu na satin da ya gabata mun karanta muqaddima da kuma ma'anar azumi da abin da yake da alaka da falalan azumi falalan watan Ramadan ma'ana ko kace falalan azumi a dunkule ko kuma bayan azumi kuma muka ƙara da bayani akan abin da ya shafi falalan watan Ramadan domin watan Ramadan kamar yadda muka sani wata ce mai daraja wata ce mai falala da ya kamata mu zage dantse mu baza kwanji wajen ribatar waɗannan alkhairan da suke tafe annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan watan Ramadan ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tada sahabbai yace da su atakum shahru ramadan ga watan ramadan nan ta iso gare ku shahrun mubarak wata mai albarka shahrun tufattahu fihi abwabul jinan wata da a cikin ta ake bude kofofin aljanna wa tughallaqu fihi abwabun niran sannan a cikin wannan watan ana rufe kofofin wuta gaba daya wa tusaffadu fihi ash-shayatin wa maradatul jin sannan a cikin wannan watan ake daure shaydanu da kangararrun aljanu saboda haka wata ce mai albarka wata ce mai daraja wata ce da ya kamata mu zage wajen ribatar waɗannan kwanakin da suke ciki a ya kamata a ce musulmin da ya samu watan Ramadan a cikin rayuwarsa ya zamana akwai bambanci a rayuwarsa tsakanin watan Ramadan da wajen watan Ramadan dinsa domin idan mun kalli ayan alqur'ani da Allah ya ce ya wajabta mana yin azumi sai ce da mu dalilin da yasa ya wajabta mana yin azumi shine don azumi ya koya mana tsoron Allah ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum taj'un la'allakum ta'dushun ba haka ba sai ce la'allakum tattaqun Allah ya ce na wajabta muku yin azumi ne kamar yadda na wajabta mu waɗanda suka bace ku, dan ku ji yunwa a'a, dan ku sha kishin ruwa a'a, dan ku gaji a'a. Allah sai ce la'allakum tattaqun, da yunwa da kishin ruwan da kamewa daga sha'awan manufarsu gaba daya shine su koya muku tsoron Allah. Saboda ka idan Ramadan ta wuce sai zaman tsoron Allahn ka bai karu akan yadda kake kafin Ramadan ba, to kai baka ribaci watan Ramadan ba. Dan manufar fallanta azumin shine ƙara tsoron Allah akan wanda kake da shi in kana da shi, da kuma samar maka da tsoron Allah idan baka da shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana abubuwan da suke lalata azumi, daga ciki akwai ƙarya. Kaga duk maka da ci ai bai tsoron Allah ai, mai tsoron Allah ai ba zai ƙarya ba. Manzo Allah ya ce mallam ya da qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Duk wanda bai bar shaidan zurba, bai bar ƙarya ba, bai bar aiki da ƙarya ba, to Allah bai da bukatan dunya barcin sa ko ya bar shan sa ko ya bar sha'awan sa, ma'ana yayi a banza. Wato in kana so ka gane misalin yadda ƙarya da annanimanci da maganganun banza da maganganun batsa suke ma azumi illa, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi al'adashu waljo, ana iya samun mai azumi da iya rabon da ya samu shi azumin shine yunwa da kishirwa. Ya dai yi azumi amma kuma babu lada. In kana so misalin ya fita maka a fili, kamar misali kai ne ka siyo yadinka sabo mai kyalli, sai ka kai ma tela ya dinka maka, sai da ya dinka maka yadi riga ta fita fes, sai dauko almakashi sai yanke da rigar, ya yanke nan ya yanke nan ya yanke nan ya sa almakashi ya yayyanke. Yanzu riga shi ka tsaye da ita sunanta me? Sunanta riga, amma za ta sawa jiki ba, za ta sawa jiki ba ko? Me yayi ma rigan illa shine yayyanka da telan yayi da almakashi, ya yanke can ya yanke can ya yanke can. To haka mai azumi in yana ƙarya, yana annabimanci, yana maganganun batsa, yana kaza yana kaza, haka za a zo dai gashi azumi ne, amma ƙarya ta yaka ta daga can, annabimanci ta yaga ta can, maganganun batsa ya yaga ta can, gulma ya yaga ta can, sai a wayi gari sunan shi mai azumi amma ba zai mori azumin ba. Kamar yadda waccan telan da ya dinka rigan ya bi ta ya yayyanke ta ya yayyanke ta, mai rigan ba zai mora ba, to haka shi ma wannan mai azumin ba zai mori azumin sa ba. Jama'a ban san ko mun gane ba, yawa. Saboda haka shi azumi ana son ya koya maka tsoron Allah ne. Shi yasa mai azumi kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa la taj'al yawma sawmika wa ghayrihi sawa, kada ka sanya, Abdullahi dan Abbas yace kada ka saka ya zamana ran da kake azumi da ran da baka azumi wai a ce ba bambanci, ma'ana koda kana ibada kullum to ran da kake azumi ya zama wani extraordinary ne a cikin kwanakin ibadanka, to balle wanda kuma baya yi ma gaba daya, ballantana wanda baya yi gaba daya. Ma'ana shi yana so ya nuna maka idan kullum kana istighfari 100 sai ka ce yau kana azumi, sai kuma kai 100 kamar yadda kake a ran da baka azumi, to kai asara, ma'ana ka rasa lada mai yawa. To ina kuma ga wanda shi kullum ba istighfari 100 yake ba, shi kullum ƙarya 100 yake yi, kuma ya ci gaba da yi a ran da yake azumi, kai ko ya samu damuwa? Eh, shi yasa zaka ga mallam abun takeici yanzu kaga yi ga Ramadan ta cin karo, sauran kwana 10 mun shi zuwa ga Ramadan, Allah ya riskar da mu. Abun da zai baka takeici shine in ka shiga online zaka ga ana ta bude portals portals classes Ramadan online class Ramadan, wai amfanin wannan Ramadan online class din shine koyar da girke girke na watan Ramadan. Saboda mutane sun dauka cewa wai watan Ramadan watan ciye ciye ne da shaye shaye. Saboda kai yanzu duk magidanci in ka same shi damuwansa ya zai so buhun shinkafa ya aje a gida, damuwansa ya zai ya sayo sinki sinkin doya ya aje a gida, damuwansa ya zai ya sayo dankali kwando kwando ya zo ya aje a gida. ita kuma matar aure duk inda take bibiya a social media tana neman ya da koya mata ne da sarrafa dankali ya da ai miyan koi ya da ai aikata saboda ka duk inda kaji an ce Ramadan online class to abinda da koya wai shine girki saboda mutane sun maida watan Ramadan kawai watan girke girke ne da ciye ciye maimakon an ce Ramadan online class a koya ba mutane ya za a yi kai sauka 10 a watan Ramadan sabon Qur'ani ya za a yi kai istighfari adadi kaza ya za a yi karibaci kaza ya za a yi karibaci kaza sai a ce wai a koya muku ya za a yi girki girki girke girke kuma in ka ci ne yau kafin a sha ruwan gobe ka zubar da shi a shadda to saura me kaga ai wanda ya karar da Ramadan dinsa a girke girke bai mori watan Ramadan ba bai mori Ramadan ba shi yasa za ku ga kusan duk shekara ina yawan maimaitawa mata da yawan mata ana kasafin fadalan watan Ramadan babu su saboda da yawan rayuwar mata a watan Ramadan yana karewa ne a shirye-shiryen girki in an yi sallan asubahi wata za ta je ta yi bacci ne sai karfe 11 ta tashi ta zo ta fara wanke-wanke zuwa azhar ta gama wanke-wanke ta fara gyaran kayan miya ana yin la'asar kuma ta shiga kitchen ba za ta gama kitchen ba ta hama har a sha ruwa ba mata da lokacin addu'a tana can tana soya doya tana can tana soya awara jama'a haka ne ko ba haka ba saboda haka anan nan ana rabon fan life tana nan tana ta tankuni amma nan dai ta ce wai ya ciyar da mai azumi ne wannan asaran falala ne da yawa ya kamata a ce kina iya managing lokacinki mafi karanci a ce ki samu lokacin da kafin shan ruwa kin gama girkin kin fito daga madafa zaki zauna ki yi addu'o'i a lokacin da Allah ke karban addu'a amma mutane da yawa sun maida watan Ramadan ya koma kawai watan girke girke watan ciye ciye watan canza nau'ukan abinci mutane da yawa sun koma haka Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace zamu tashi insha Allah inda malam ke cewa arkanu rukunnan azumi yace lisiyami rukunani la yaqumu illa bihima azumi na da wasu rukunnai guda biyu azumi baya tsayuwa sai da waɗannan rukunnin guda biyu na farko shine anniya niyya li qawlihi ta'ala saboda fadin Allah da yace wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa ba umulci bayi ba sai su bauta ma Allah suna masu tsarkake addini gare shi suna tsayuwa akan tauhidi da nisantan shirka wal hadithi umar radiyallahu anhu al-mashhur da hadisin umar Allah shi kare da a gare shi shahararren hadisi ne wanda kusan kowa ya dace shi innamal a'malu binniyati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyuka suna karbuwa ne a wajen Allah da niyya duk wani aikin da kai in babu niyya Allah ba zai karba ba al hadith muttafaqun alayh wa hadha yashmilu niyyatal ikhlas lillah malan yace wannan ya kunshi niyyar tsarkake addini don Allah wa niyyata tamyizil ibadati anil ada da kuma niyyan bambance ibada daga al'ada wa niyyata tamyizil ibadati ba'daha an ba'd da kuma niyyan bambance ibada sashi daga sashi ka tamyizil wajibi ani tatawwu kamar bambance wajibi da tadawwi wal ada'i ani al qada'i wa hakaza da kuma bambance tsakanin biyan bashi da kuma asalin ibadan da take lokacin ta ne ba biyan bashi ba misali na farko yace ya kunshi niyyan yin abun don Allah shine na farko sannan na biyu niyyan bambance al'ada da ibada al'ada da ibada domin akwai abun da al'ada tana shiga ciki ibada tana shiga ciki to wanda zai more shi shine wanda ya dauke shi a fuskan ibada madadin daukan shi a matsayin al'ada kamar misali aure da zamantakewar aure ai al'ada ce amma kuma ibada ce so wanda ya dauka yana zaman aure ne dan al'ada to bai da ladadin ba a baka ladadin din kai al'ada amma wanda ya ji maransa ibada yake yi to sai ya samu lada kaga niyya ce ta bambance wanda yake yi da niyyan al'ada da wanda yake yi da niyyan mi da niyyan ibada sannan kuma yace akwai bambance tsakanin ibada ta farilla da kuma ta nafila yanzu menene zai bambance tsakanin sallan da zaka yi raka'a hudu kafin azhar da kuma ita sallan azhar din duka raka hudu me bambance su niyya sannan da kuma bambance wata ibadan daga wata menene bambancin sallan azhar da al'asar niyya me bambancin wankan janaba da wankan juma'a da wankan idi da wankan haida da wankan biki da wankan shiga makka da duk wannan wankan me bambance me ne bambance su siffan su guda ce abinda zaka bambanta wannan da wannan shine niyya shine zai bambanta sai ce fa'ida ga wata fa'ida da ya kamata mu lura la yajibu ta'yinun niyyati li kulli laylatin min layali shahri ramadan ba dole bane cewa diddaren watan ramadan sai ka sabanta niyyar azuminka mana in aka ce yau gashi an ga watan ramadan to shin kullun in zaka dauki azumi sai ka sake sabunta sabuwar niyya yace bal takfi niyyatun wahidatun li kulli shahr niyya daya idan ka kudilce tun a farkon wata yau an ga watan ramadan ga a fara azumi sai kai niyya guda ɗaya tun farkon watan ramadan to ta wadatar da kai har zuwa ƙarshen wata ta wadatar har zuwa ƙarshen wata li annahu ibadatun wahidatun kama qala al-imam malik domin shi azumi watan ramadan aka ce ka azumta fa man shahida minkum ash-shahra falyasum wanda ya halacci watan ya azumci watan kaga Allah bai ce ka azumci kwanakin ba sai ce ka azumci watan kenan ibada ce guda ɗaya tun daga farkon watan zuwa ƙarshe saboda haka in ka zo kai niyyan azumtan watan duka shikenan ta wadatar wa man nawali kulli lailatin fa huwa afdal amma wanda duk farkon kowace wato kowane wuni ya mata sabon niyyansa to wannan yafi falala wa bihi al-khuruju min al-khilaf wannan kuma shi zai sa ya fita daga sabani domin a ai sai ka ce to misali yanzu in ka ce azumin ramadan na kwana 29 ko kwana 30 ibada ce guda ɗaya sai a ce to wanda ya azumi 17 daidai a ran 18 din sai ya kariya da gangan shin guda ɗayan nan ne ta lalace ko duka sauran 17 din ma sun baci wannan guda ɗayan da ya bata shine ya lalace duka sauran ba suna nan to a shikenan bacin ɗaya baya bata sauran saboda haka kenan ka iya cewa ashe kowane wuni azumin kowane wuni a cikin watan ramadan azumi ne mustaqillun bi nafsi haka yana bukatan a sabunta masa niyya kisa ai Allah ma da kansa da yace ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun sai yace ayyaman ma'dudat kwanaki ne kididdigaggu kaga kenan a can Allah sai yace duka watan za ku azumta anan kuma Allah sai yace kwanaki kididdigaggu za ku azumta kaga in ka dauki cewa kai niyya guda ya wadatar a kowane wata ya wadatar a dukkanin watan saboda fa man shahida minkum ash-shahra falyasum idan ka ce kullun da ka sabanta niyya yayi saboda Allah da yace ayyaman ma'dudat kwanaki ne kididdigaggu ma'ana kowane wuni yana tsayuwa ne a madadin kansa daka duk wannan ya lalace ba zai lalata wannan ba saboda ka in ka sabanta niyya a kullun yayi wala yushra'u talaffuz bin niyya allati mahalluha alqalbu asasan malam yace ba shari'ar musulunci bace ma'ana bid'a ce furta niyya a baki niyyar da asali muhallinta shine zuciya ba a furta niyya a baki in an zo da a fara azumi a ce nayi niyyan azumin watan ramadana kwana 29 ko 30 bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan bid'a ce li adami fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallama zalika saboda ba a taba samun annabi yayi haka ba ba a taba samu a waje ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake furta niyya shine wajen aikin haji in yazo yace labbaika allahumma hajjan ko yace labbaika allahumma hajjan wa umra wajen bambance wani irin aikin haji zaka yi aikin haji ne zalla zaka yi ko kuma zaka yi aikin haji ne hade da me hade da umra to anan ne kawai ake fadin niyya amma duk inda ba nan ba ba a furta niyya a baki muna fahimta ku wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam malam yace kuma ai mafi kyan shari'a mafi alherin shari'a yake ce me shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura su ne kilkilarrun al’amura da aka kirkiro su a babin addini wanda manzo Allah bai san da su ba. Wa kullu bid'atin dalala, dukkanin bid'a kuma mecece bata ce. Hadisin sahih, wannan hadisi ne ingantacce. Daga jama'a kulta niyya bid'a ce. To niyyan azumin Ramadan yaushe ake yin ta? Ana daukan niyyan azumi ne kafin alfijir ya keto na ranar da za a dauki azumi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai yi niyya da daddare ba to bai da azumi. To dare kuma yana karasawa har san da alfijir zai fito. To an fita daga dare an shiga asubahi kenan. Saboda haka idan mutum yanzu misali ya ji sanarwa an ga wuta sai yayi niyyan gobe zan tashi da azumi, sai aka samu matsala yayi tazarci. Da yayi tazarci bai farka ba sai karfe 12 rana, to sai ci gaba da azumin sa. Saboda ya riga yayi niyya tun jiya da daddare. Eh, amma bai yi niyya ba sai ya farka 12 rana kuma bai yi niyya ba to bai da azumi. Nan ma wasu malamai suka ce sannan kuma dai kame barki dan ganganci ne yayi na kwanciya da yi ba tare da daukan niyyan azumi ba, saboda haka ya cancanta mishi uku ba. Haka sai kame bakin sa, sannan kuma bayan sallah zai biya bashin azumi. Muna ganewa ku? Saboda haka lokacin da za a dauki a niyyan azumi shine da daddare. Haka yau in an ce misali yau daren 29 ga Sha'ban, gobe ana tsammanin 1 ga watan Ramadan, amma misali ba a ga wata da wuri ba, to ana tsammanin a jinkirta bacci a jira sai an ji sanarwar ganin wata ko ya dauki niyyan azumi. Idan an kai bashi gari ba a ga wata ba, Sha'ban ta cika 30, to dan kan dawo ba a jira a ce an ga wata ko ba a ga wata ba, gobe na dauki azumi. Muna fahimta ku? Yawwa. Sharadi rukuni, kaga rukunin farko na azumi kenan shine niyya. Rukuni na biyu shine al-imsaku anil mufattarat min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurub ash-shams. Kamewa daga abubuwan da ke karya azumi, ci da sha da sha'awa daga fitowar al-fijr zuwa faduwar rana, shine azumin da aba. Kaga dama ayin ba ku manta ba definition na azumi da muka bayar kenan. Kamewa daga ci da sha da sha'awa da niyyan ibada da neman kusanci zuwa ga Allah daga fitowar alfijir zuwa mi zuwa faduwar rana. Kaga wannan shine azumi, shine definition din azumi, kuma sune rukunin azumi, kamewa da kuma niyya. Li qawlihi ta'ala, saboda fadin Allah madaukakin sarki da yace fal ana bashiruhunna, Allah yace to daga yanzu an halatta muku matanku za ku iya mubashara da su. Wabtagu ma kataballahu lakum, kuwa to ainihin nemi abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta muku. Ma'ana da an haramta muku saduwa da matanku a cikin daren watan Ramadan, yanzu kuma an halatta muku. Allah sai ya ce wa kulu washrabu, sannan ku ci ku sha. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswad min al fajr, har sai farin zare ya bayyana muku daga bakin zare na fitowar alfijir. Shine da a lokacin da aka saukar da wannan ayan, sai wani sahabi ya dauko farin zare ya dauko baki ya sa a gaban sa ya dinga cin abinci, saboda ba fitila ba haske lokacin, ya dinga deban girki. Sai da haske ya haska tarwale gane wannan fari ne wannan baki ne, sai ya tsaya. Sai da ya je ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya ce ai kinaya ce Allah ya yi. Abun nufi shine sai alfijir ya keto. Eh, dukka shi kaga sahabbai ma bake nan ba su iya gane Qur'ani da zallan Qur'ani ba, sai da sai koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayi musu bayani, kuma bayanin da ya masan bayi cikin Qur'ani, yana cikin me, yana cikin matsayin hadisi ne, yayi mishi wannan bayani. To wanda kuma tsakaninsa da Annabi shekara 1400 da wani abu, shi kuma yace ne fahimci Qur'ani, baya son maganar manzon Allah gaba ɗaya wajen gane Qur'ani, shi kadai zai gane Qur'anin haka. Ba wannan ai ba musulmi bane, wannan ba musulmi bane. Allah ya kyauta. Sannan sai Allah ya ce thumma atimmu siyama ila al-layl, sannan idan kun gama cin abinci kun kame, sannan ku cika azumi zuwa dare. Kaga nan ma in ka bi zallan Qur'ani zalla, to ba za ka yi azumi ba, za ka sha ruwa ba, sai dare ya yi, sai dare ya shigo, kun rana ta faɗi lokacin sha ruwa bai yi ba, sai dare ya yi tukunna.
to kaga sai ka koma hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai gaya maka yaushe ne dare shine yace idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabati ash-shamsu faqad afdara as-sa'im annabi sallallahu alaihi wasallam yace in dare ya fuskanto ta nan wuni ya juya baya ta can zai fadi rana ta fadi to mai azumi ya sha ruwa mana daga sanda rana ta fadi to an gama ba da ladan azumi ko ka sha ruwa ko baka sha ba ka sha ruwa ladan azumi ya kare eh Allah ya sa mu dace bala yace sai sunanuhu sunnonin azumi daga cikin abubuwan da ake so mai azumi ya kula da shi na farko akwai ta'khirus suhur jinkirta suhur inda ayi suhur ana so a jinkirta wa fihi mabahith akwai abubuwan lura gabanin jinkirta suhur din na farko shine fadluhu falalan suhur din an Anas bin Malik radiyallahu anhu marfu'an an karbo daga Anas dan Malik Allah shi kare da gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace tasaharu manzo Allah yace ku yi suhur fa inna fis suhuri baraka domin a cikin suhur akwai albarka la ilaha illallah kasa akwai wanda shi yakan dauka wai jarumta ce wai zo yana bugun kilji yace ni wallahi tunda aka fara azumin nan ko sau daya ban yi suhur ba tazalce ni dinga yi wai ya dauka jarumta yayi kai asarin albarkatai masu yawa albarka daga bakin manzo Allah na tsawon kwana 30 ai kai asarin su ai kai asarin su ai akwai wanda zai ce maka wai shi in yayi suhur ya fi jin wahalan azumi to wannan sai mu ce da shi ka je likitoci su duba ka eh din biyuwa annabi ya ce kaza akwai albarka kuma kai ga shawa hala ba zai yi ba dole matsalan daga wajen ka ne mu kan dai da muke da lafiya wallahi mun yi suhur azumi ya fi tafiya lau eh jama'a ba haka bane azumi ya fi tafiya lafiya lau amma in ka ce kai in kai suhur ka fi shan wahalan azumi aka je a duba ka ai tunda manzo Allah ya ce akwai albarka a ciki to akwai albarka baiwa kuma inda albarka ta sauka a sha wahala baiwa eh Allah ya sa mu dace to sannan sai ya ce bi ma za ya kunu da me ake so ayi suhur an abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an abu hurairah yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni'ma suhuril mu'mini at-tamr annabi yace madalla da suhur din mumini ya zama dabino to ba ban cewa kai kai suhur zallan dabino ba eh karka je ka debi zallan dabino ka zo azumi ya gulba ka ce an ce madalla abun nufi ya zama na a cikin suhur din kan cikin abincin da zaka ci akwai dabino a ciki sannan kuma ai misali yanzu akwai bambanci tsakanin dabinan mu nan mu da can Madina inda yake nan ne tushen dabina yanzu ko dabino aka kawo maka daga Saudi aka baka wannan dan karamin kwalin idan ka cinye shi ka sha ruwa yake ka mike lau haka ne ko baka ba amma mu yanzu nan ka je ka tsaya a bakin titi ka saye mudun dabino nabin mudun dabino ka zauna a zama dai ka tada shi ta su maka neman abinci saboda akwai bambanci so kada ka ji an ce ma suhur din mumini ma dalla ya zama dabino ka je ka sayo dabino 50 ka je ka ziya ka kora da ruwa ka dauka cewa ka gama suhur azumi ya gulba ka kace kai ba ga albarkan da ke cikin suhur din ba a'a ba ce aka yi kai suhur da dabino in zalla ba abun nufi ka hada da dabino a ciki ya zama cikin abin da zaka ci akwai dabino eh hikmatuhu mecece hikimar yin suhur an amr bin al-as radiyallahu anhu marfu'an an karbo daga amr bin al-as Allah shi kare da gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi akalatu sahar bambancin da ke tsakanin azumin mu musulmai da azumin ahli al-kitabi yahudawa da nasara shine mu musulmai muna cin abincin suhur su kuma yahudi da nasara ba sa cin suhur saboda ka in kana so azumin ka ya bambanta da azumin krista da azumin ba yahudi to kai suhur sai ka bambanta azumin ka da nasu haka manzo Allah ya ce ku yi suhur domin suhur abinci ne mai albarka haka manzo Allah ya ce ta'amun mubarak abinci ne wanda Allah ya sanya albarka a cikinsa. Akwai albarka a cikin abincin su. Ta'khiruhu, abu na gaba shine ana so a jinkirta suhur. An Zaid bin Thabit radiyallahu anhu qal, an karbo daga Zaid bin Thabit, Allah ya shigare da gare shi, yace tasaharna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam thumma qama ila as-salati, wata rana mun yi suhur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tafi sallah. Qultu, sai nace wal qa'ilu Anas ibn Malik, sai Anas dan Malik shine mai magana, yace to sai na tambayi Zaid ibn Thabit, dukan su sahabbai ne amma shi wannan yaga abinda wannan bai gani ba, yace sai na tambayi Zaid ibn Thabit kam kana bainal adhani was suhur, tsakanin suhul din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kiran sallah tazaran wani lokaci, shin ya bada tazara da yawa ko ya zo dab da kiran sallah? Qala, sai yace qadru 50 aya, kamar kwatankwacin ayoyi 50. Yanzu ayoyi 50 zai dauke minti nawa? Ina alarmomi? Ai to kaga ayoyi 50 za su dauke ka minti 5, minti 7 zuwa minti 10 in baka yi karatun gaggawa ba, kuma musamman watar wayan ta nuna kamar karatun suratul qamar. Kaga suratul qamar ayoyin ta gajeru ne, eh yawa, eh ayoyi 53, sannan kuma ayoyin ba su da tsayi, ba kamar ayoyin suratul baqara idza tadayantum bidainin bane, ayoyin ba su da tsayi. Kaga akalla ana so tsakanin gama suhul dinka da kiran sallah a samu wafi karanci ta zarin minti 5, kaga ka samu nutsuwa kenan. Dan abinda ake so shine ka gama cin abinci to ka koma istighfari, kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfiru. Amma yanzu zaka ga mutun ya tashi suhur, sai yayi suhur din sa tun karfe 4 saura can nesa, yana gama kuma sai ya hawo ya dawo waya ya hawo Facebook ya fara posting abin dariya. Lokacin da ake so kai, ake so kai istighfari, sai fara posting kayan dariya, kowai fara chatting da mutane, ana so kai istighfari a daidai lokacin, ana asaran falaloli masu tarin yawa. To kuma kaga wannan yana nuna mana sauki da musulunci ya zo mana da shi. Da ya ce a jinkirta suhur, sai ce an zo buɗe baki kuma a gaggauta, shine abu na gaba da za mu ji, shine ta'jilul fitr, gaggauta buɗe baki. An Sahal bin Sa'ad radiyallahu anhu marfu'an, an karbo daga Sahal dan Sa'ad, Allah shi kare da gare shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra, mutane ba za su gushe ba suna cikin alheri matsawar suna gaggauta buɗe baki. Ma'ana in kana so alheri ya same ka, to ran da kai azumi lokacin sharuwa nayi, karka tsaya jiran komai, kaje ka sharuwa, kaje ka sharuwa. Muttafaqun alayh. Wa an abi hurayra radiyallahu anhu marfu'an لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطره. ابو هريره يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الدين با زي غشي با ينا دوكاكا اكن مقيانسا متصور متاني سنا غغوت سحور لان اليهود والنصارى يؤخرون سبب اليهود والنصارى سو سنا جينكلتا بودا باكي عفوا با سور با سنا جينكلتا buɗe baki a gaggauta buɗe baki a jinkirta suhur. To su Yahudawa da Nasara ba sa suhur, sannan buɗe bakin su kuma suna gaggi suna jinkirta shi. Kaga akwai mashakka a ciki, akwai wahala, baka yi suhur ba kuma an ce ka jinkirta buɗe baki, kaga ai babu sauki. Rawahu Abu Dawud wa ghayruhu. Wa fihi mabahith, akwai abun lura, akwai abun da nake so mu kai ƙarshe sai mu hada tsakanin buɗe baki da kuma suhur, mu fitar da bayani wanda yake da matukar muhimmanci. Waqtul iftari ghurubu shams, malam yace mu sani shi cewa lokacin shan ruwa, lokacin buɗe baki shine faduwar rana, in rana ta fadi lokacin buɗe baki yayi. An Umar ibn al-Khattab marfu'an, an karbo daga Umar dan Khattab, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab idza aqbala al-laylu min ha huna, manzo Allah yace in dare ya fuskanto ta nan ta gabar kenan ku, wa adbara an-naharu min hahuna, wuni ya juya ta can ta yamma,
wa gharabati shamsu rana ta fadi to faqad afdara sa'ib bi azmi ya sharuwa mana an tsaya da rubuta ladan azumi ko ka sha ruwa ko baka sha ba sauran abin da ka kara yin wan banzari eh abin da kara yin wan banzari rawul bukhari to kafin mu je zuwa ga akan me ake bude baki abin da yake so mana na bayani shine jama'a mu kula da lokaci a cikin ramadan musamman lokacin suhur mu gane tsayi da suhur fa bayi da alaka da sai an kira sallah idan lokacin tsayi da suhur yayi to dole ka tsaya din da kaga mutane wani sai ce mu masallacin mu karfe 5 da kwata ake kiran sallah kuma wataƙila alfijir ya fito tun 5 da minti 5 yace to mu na mu 5 da kwata ake kiran sallah sannan su ma kuma ladanai masu kiran sallah dole su saita kiran sallan su yayi daidai da lokacin da alfijir yake fitowa eh yawa tunda mutane sun dogara da ladanan to ya kamata ladanan su ƙara itqanin lokacin kiran sallah sosai musamman lokacin kiran sallan asuba musamman lokacin kiran sallan asubai ba abun wasa bane din musamman yan bid'a nan zaka ji idan an zo suhur sai sai to kar ku yi amfani da kiran sallan yan izala saboda suna kira da wuri eh yawa amma wasunsu kuma yayi an zo shan ruwa saboda shi wannan moromora ne to da yin izala sun kira sallah kuma sai je shan ruwa to ai baka yi adalci bai ai babu adalci a ciki saboda haka shi lokaci in dai aka tabbatar a ilmanci a bincike tunda binciken ilimi ne ya tabbatar da shi to aka tabbatar alfijir na fitowa karfe 5 da minti 5 to ko masallacin ku sun kira sallah ko basu kira sallah ba lokacin suhur ya kare saboda karka je ka shayi wan banza fa eh gwanda lokacin bude baki ko ka jinkirta azumin ka ya riga ya tafi abinda kai dai shine ka cuci kanka baka sha ruwa da wuri ba din babu karin lada amma shi lokacin suhur daga nan kana iya lalata azumin ka ka wuni da yin wan banza saboda haka jama'a mu kula da lokaci sosai mu ba mu lokaci muhimmanci mu kula sosai mu kula sosai dan haka kar ka zo ka shayin wan banza sai ka je kana tsammanin zaka samu lada ka fada cikin allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusiruna sunna ka dauka kai ta aiki a shi aikin banza kake ta yi kai baka ma sani ba daka mu bada kulawa sosai mu kula da lokaci sosai a cikin azumi kar ka je ka bata lokacinka a banza kai azuminka ya zama na aikin da ya tafi ba an mansura kai aikin banza kenan Allah ya kiyaye sai ce ala ayi shay'in yakunu da me ake bude baki yace alal raqab ana bude baki ne da danyen dabino akwai masu fassara raqab su ce wai kayan marmari wannan kuskure ne fa in lam yajid fa bitamr in ba a samu danyen dabino ba to sai amfani da busasshen dabino fa in lam yajid fal ma idan baka sama busasshen dabinon ba to sai kai amfani da ruwa fa in lam yajid fa bi ayi ta'amin aw sharab in ma wannan bai samu ba to kowane irin abinci ko abin sha ya samu shikenan sai ya bude bakin sa da shi qala anas ibn malik radiyallahu an anas ibn malik Allah shi kare da gare shi yace kana annabi sallallahu alaihi wasallama yufṭiru ala raqabatin qabla an yusalli annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana shan ruwa da danyen dabino gabanin yayi sallah fa in lam yakun fa ala tamrati in bai samu ba sai amfani da busasshen dabino fa in lam takun in ma wannan bai samu ba fa hasa hasawatin mimma sai wasu kurbanin ruwa hakan nan sai ya sha ruwa sai ya je yayi sallah rawahu abu dawud da ghairu abu na gaba shine du'aul iftar addu'an shan ruwa menene addu'an shan ruwa shine zahaba az-zama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insha Allah kace zahaba az-zama'u kishin ruwa ya tafi wa batallatil 'uruq jijiyoyi sun jike bayan da sun bushe saboda kishin ruwa da yunwa wa thabata al-ajru insha Allah sannan in Allah ya yadda lada ta tabbata a wajen Allah
wa yakunu ba'da al-intihai min al-iftar wannan addu'ar malan yace ana yin ta ne bayan an gama shan ruwa walaysa qablahu ba gabanin shan ruwa ba aw fi bidayatihi ko kuma farkon shan ruwa qala ibnu umar abdullahi dan umar yace radiyallahu anhuma Allah shi kare dagarin su yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama idha afṭara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai bude baki azumi qala sai yace dhahaba az-zama kishi ruwa ya tafi wa butallatil uruq sannan jijiyoyi sun bushe wa sa jijiyoyi sun jike wa sabata al-ajru insha Allah sannan in Allah ya yarda lada ta tabbata Allah ya tsare mu ya zama ba yunwan banza muka yi ba rawu abu daud da gairu yace wala yadhhabu az-zama kishi ruwa baya tafiya wa tabtallul uruq sannan jijiyoyi su jika illa badal ifbar ai sai an sharuwa tukunna in ka zo yanzu baka sharuwan ba ka dai boyin awa sha biyu sai kace zaba zama'u kishi ruwa ya tafi ya je ina ai har yanzu ina nan wa butallatul uruqu jijiyoyi sun bushe jijiyoyi sun jike to da me suka jike har yanzu suna bushe illa iyaka abun tambayen shine to eh wannan shine addu'ar sharuwa zaba zama'u wa butallatul uruqu wa thabata al-ajru insha Allah to yaushe ake yin shi to wasu malamai suka ce ana yin shi ne kafin a sharuwa wasu suka ce ana yin shi ne bayan an sharuwa to amma in kana so ka hada maganar ta fita maka daidai shine addu'a kala biyu ce akwai du'a'u mas'ala akwai du'a'u ibada du'a'u mas'ala ita ce bukatar ka kai da zaka roki Allah to kowa ya sani mai azumi addu'ar sa karbabbiya ce musamman ma a lokacin bude baki to ita wannan du'a'u mas'ala din kayi ta kafin ka sharuwa tafi falala saboda in kayi ta kafin ka sharuwa kana cikin ibada in ka jira sai bayan ka sharuwa kuma ka fita daga ibada kafin ka sharuwa kana azumi in ka sharuwa ba ka fita daga cikin azumi saboda haka idan kana son ta tafi to sai kai ta dab shan ruwa kafin ka sha ruwa wannan du'a'u mas'ala kenan bukatunka da zaka roki Allah amma du'a'u ibada wannan addu'ar da zaka yi na zahaba zama wabtal latil uruq wa sabatal ajr insha Allah to wannan sai kai bayan ka sha ruwa jijiyoyi sun jike suka ce to alhamdulillah kishi ruwa ya tafi mun fahimta ku amma in ka zo baka sha ruwan ba sai ka ce kishi ruwa ya tafi bai ga ƙarya kenan din kishi ruwan yana nan ba inda yaje kace jijiyoyi sun jike me ya jika su ba ba abin da ya jika su sai dai yawo ai ba mu ce sai dai yawo iya abin da ya jika su kenan to kaga ko da yawo ake shan ruwa ai ba da shi yake bude baki ba ai eh Allah ya samu dace sai ce al-mufattarat abu na gaba shine abubuwan da suke karya azumi ko ka ce al-mufattirat abubuwan da suke karya azumi abu na farko shine al-akl wash-shurb wal-jima'u muta'ammidan shine mutumin da ya ci ko ya sha ko ya sadu da iyali da gangan li qawlihi ta'ala saboda fadin Allah da ya ce wancan ayar da muka ji ta suratul baqara fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل الله يمنا منو ا wannan ayan bi azmi mutumin da zai azmi zai iya saduwa da matansa ya ci abinci ya sha abin da zai sha gabanin fitowar alfijir daga nan kuma sai ya kame har sai rana ta fadi to kaga duk wanda ya daya daga cikin waɗannan tsakanin fitowar alfijir da faduwar rana ya nuna ya bata azumin sa kenan waman akala aw shariba aw jama'a nasiyan duk wanda ya ci ko ya sha ko ya kwanta da iyali bisa kuskure ko mantuwa fala yabdulu sawmu lazumin sa bai lalace ba ala sahihi min aqwali ahli al-ilm bisa mafi inganci cikin maganganun malamai li qawlihi li hadisi abi hurayra radiyallahu anhu marfu'an saboda hadisin abu hurayra Allah shi kare da gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace man afṭara fi ramadana nasiyan fala qada alaihi wala kafara duk wanda ya karya azumin sa a watan ramadan bisa mantuwa to babu ramuwa akan sa kuma babu kafara rawahul hakim imamul hakim ya rawaito wannan hadisi
to kaga wannan mantuwan dole sai an yi ma mutane garan bawul a kan shi ai kada mutun ya je yayi ganganci ya kare azumin sa ya ce mantuwa yayi kamar yanzu mallan da ya kawo ci ko sha ko saduwa da iyali to ai misali yanzu kamar cin abinci ko shan abin sha ka iya cewa na'am ka iya cewa abu ne mai sauki mutun ya manta eh amma batun saduwa da iyali fa a ce mutun ya manta yana azumi har ya kunta da matar shi anya wannan zai dauki hankali kuwa to shi ya manta ita ma kuma matar ba ita ma ta manta kaga akwai abun lura a ciki ai akwai abun kula amma dai ai abu ne mai sauki a wajen Allah tunda shi dan adam mai rauni ne kuma an a sumiyal insanu insanan linisyani shi dan adam ma an ce da shi insan ne a larabci saboda yawan mantuwansa yanzu aka ce da shi insan to amma dai duk wanda yayi wani abun da zai kariya masa azumi bisa mantuwa to wannan babu ramuwa akan sa kuma babu kafara wa man jama'a zawjatahu fi nahari ramadana muta'ammidan duk wanda ya kwanta da matarsa a cikin yinin watan ramadan bisa ganganci wa huwa muqimun yana dan gari ba rashin lafiya ba tafiya ba wani uzurin komai da gangan lazimahu umur akwai abubuwan da suka lazimce shi na farko shine al-kaffaratu ala tartib zai yi kafara kafaran nan kuma ba zabi aka bashi in kaga dama kai kaza in kaga dama kai kaza ba a'a jerawa aka yi ga abin da ake so kai in bai samu ba sai kaza in bai samu ba sai kaza in bai samu ba sai kaza mun fahimta ku na farko shine hiya wa hiya itqu raqaba na farko zabin farko shine zai yanta bawa ko zai yanta baiwa to idan babu bayi ko kuma bayi da kudin yanta bayin to sai a je mataki na gaba fa illam yajid fa siyamu shahrayni mutatabi'ain idan bai samu dama ba to sai yayi azumin wata biyu a jere la yuftiru bainahuma illa li maradin aw safarin aw udhrin shar'i babu sharuwa tsakani sai saboda rashin lafiya ko tafiya ko wani uzuri na shari'a tunda azumin kafara ai farilla ce kamar watan ramadan to kaga watan ramadan ma ai akwai uzurin da ke sa a ce an dauke wa mutum bayan sallah zai biya to in wannan uzurin ya samu mai kafara to zai iya aje azumin daga baya kuma sai in uzurin ya kawo sai ya daura daga inda ya tsaya fa in lam yajid idan babu daman yin azumin kwana 60 a jere to fa idamu 60 miskina to sai ya ciyar da miskinai guda 60 min galibi quti baladi zai ciyar da su ne daga abincin da mafiya yawan ɗan garin sa suke ci ma'ana shine yanzu kamar a garin Baucin nan mutun zai yi kafara zai ciyar to sai ya auna daga na'am mafiya yawan mutanen average din mutane suna tsakatsaki ne su ba masu kuri ba su ba talakawa ba mafiya yawa ko ana tsakatsaki ne to me ye galibin abincin da suka fi ci yanzu me ye abincin da ya bayi wa Allah samu a gidan kowa kusan kowa shinkafa ko to yanzu ya tashi ciyarwa sai ya ciyar da miskinai 60 shinkafa kowa zai bashi abincin da zai isa mutum daya matsakaici wanda ba mai cin bala'i ba sannan kuma ba mara ci ba yawwa shinkafa a birni ne to in mutum na ƙauye yawwa in mutum na ƙauye watakila su abinda suka fi sabawa tuwon datsa to sai ya ba su tuwon datsa wanda zai ishe mutum ɗaya mun fahimta ko mutum ɗayan nan kuma matsakaici wanda abincin da in an baka watakila ko da kana da ci da yawa zaka dai tsaya tsakatsaki kai baka koshi ba kuma kai baka jin yunwa amma misali wanda baya ci da yawa matsakaici kuma zai ci ya koshi to zai tsaya nan dinga zan akwai yanzu ka taro almajiran nan da wani akwai wanda in ka bashi abinci zai ci abincin da kubiyar lagucin ne in kaga wannan aka ce sai an bashi an ci ya koshi kaga aka yi mutum ɗaiɗaiɗai su tun kaga an ciyar da mutum 60 so 5 kenan to yanzu abin da za a yi shi ne sai a takaita a kan mafiya yawa matsakaitan mutane yanzu misali matsakaicin mutum zai ci abinci plate ɗaya ya ci ya ƙoshi matsakaicin mutum to sai kai amfani da wannan ka ciyar da miskinai guda 60 ila in ga dama ka tara miskinai 60 ka raba musu in ga dama kuma kana iya mutun daya ka bashi abinci na tsawon kwana 60 kowanne kai yayi daidai daidai yake da duka ka ciyar da miskinai 60 ne yace li hadisi abi huraira tabawil saboda hadisin abu huraira wannan mai tsayi fi qissatil mujami ahlihi mutaammidan game da kissan wannan mutumin da ya sadu da matansa da gangan cikin Ramadan yazo yace manzo Allah na fa kwanta da matana cikin Ramadan an samu matsala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to abinda za a yi shine zaka yanta baiwa yace babu dama yace zaka ciyar da miskinai 60 yace babu dama yace to zaka yi azumin wata biyu a jere yace to ya manzo Allah wata ɗaya ma ya gagara sai ka su jurewa ina kuma ga wata biyu Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi to zauna ya zauna yana zaune sai aka kawo dabino a gashi nan a cikin babban kwano manzo Allah sai yace ina mai tambayar ne yace gani annabi sai dauka ya bashi yace kaje kai sadaka da shi yace ta insha Allah sai manzo Allah ni wannan gobaran titi ne din kaf garin Madina ba gidan da kai gidana talauci Abu Hurairah yace manzo Allah da yaji wannan fa bahika hatta badat aniyabu manzo Allah ya kilkile da dariya sai da tira mu hankalin sa suka bayyana sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sai yace da shi idza fadimu ahlak eh je ka ciyar da iyalanka kai kan ta fada maka gasasshiya eh yace wa fi sahihain hadisin da cikin Bukhari da Muslim sai sannan bayan yayi wannan kafaran zai ya qada'u zalika al-yawm wannan munin zai biya li ziyadati abi daud fi qissatil mujami ahlihi saboda a kissan a ruwayan abu daud ya kara akan wannan kissan ga wanda ya sadu da matansa fi nahari ramadan a cikin munin ramadan wa fiha yace wa sum yawman wastaghfirillah bayan kai duka waɗannan matakan da aka ji ko ka inda bawa ko kai azumin wata biyu a jere ko kuma ka ciyar da miskinai 60 sai ce sannan kai azumin muni daya sannan ka roki gafara din dama zai biya wannan wurin sannan kuma sai ka fara ya biya bashi sannan kuma zai karbi penalty ne abin da yi wahiya ziyaratu sahiha kari ne ingantacce nauku shine at-taubatu wal istighfaru wan nadam tuba da istighfari da nadama akan abin da yi li ziyadati abi dauda al-mutaqaddima saboda wancan karin da muka ji na abu dauda da yace wa sum yawman wastaghfirillah ka kara azumin wuni dai ka biya bashi sannan kuma ka roki gafaran Allah ka roki Allah subhanahu wataala gafara to Allah ya samu dace illa iyaka zamu ga akan abin da shafi kafara malamai suna cewa shi kafara wan lokacin akan dubi yanayin mutum in yayi laifi to akan bashi hukuban da zai ji a jikin sa cewa an hukunta shi mun fahimta ku yanzu kamar misali in ka samu alhaji mai kudi miliyan 100 sai ka ce ka fara ka ciyar da miskinai 60 to goyi ma dai saki saboda mai miliyan 100 ga kaddara ya bada abincin 1000 ne wa mutum 60,000 to me ya rago a cikin dukiyar sa saboda ka goyi ma dai saki amma kai sai a ce to kai da kai azumin kwana 60 li yazuka wa bala amrihi saboda jikin sa ya gaya masa akwai wanda kuma shi wata kila shi talaka ne dama kullun rayuwar sa rabi azumi ne rabi ko shi don an ce kai azumin kwana 60 a jere ba wara bane a wajen sa yace to kai ka ciyar da mutane 60 sai je buga buga ya nemo da kyar to gobe ne sake saboda toshe kafan barna Allah ya samu dace idan kafaran yana da alaka da me za a yi maka kafaran kaga kamar misali wanda ya kashe rai shi azumin sa guda 60 ne ba abin shi bashin wani azumi shi ba azumi ya bata ba wanda zai kafaran rantsuwa an fara da Allah ya ce zai ciyar da mutum 10 in bai samu dama ba ko ya tufatantar da su in bai yu ba ya inta bawa in babu dama to sai ya azumi 3 kaga shi wannan kafara dai amma kuma ba zai kara wani azumi ba to shi wannan dama bashin ai shi kaman wanda ya kisan kai ai bayan yayi kafaran kuma zai biya diya to ya biya bashin kisan kan da yake nan yawa shi kuma wannan da ya karya azumi to zai kafara sannan kuma ya biya bashin wannan azumin da ya karya din zai biya bashi sannan kuma ya hada da uku ba Allah ya sauke mana Allah ya takaita mana wa alaikumus salam
Allah menene sai hancin cewa idan mutum ka baka kawai sai ka harka sai har an tara sallah akwai wanda suke cewa za ka iya roshin ka ci abinci
Eh akwai masu wannan magana zaka ji ko eh na'am
shin tafiya wani irin tafiya ne ta kamaka za ta iya aje nasu
eh to
kuma kaman distance
eh
ya za a duba distance ka ka ce ka aje nasu
na'am to akwai mutane da zaka ji suna cewa wai idan an fara kiran sallah ce wani ma ce kai sauri ka ci kafin a gama kiran sallah to wannan kuskure ne kamar yadda nayi bayani a farko shi lokacin gama suhul bai da alaka da an kira sallah ko ba a kira sallah ba in dai lokaci yayi suhul ya kare to kaga wanda aka ce an fara kiran sallah ma ya sai kar ya fara cin abinci in bai fara ba to ina kuma ga wanda shi baya ma sai an tada ikama ma an shiga sallah kafin ya farka ai shi kai sai dai ce qadarallahu ma sha'a fa ala kawai kama hanya yake ne ya Allah ta huma sallaci yawa saboda haka maganan cewa wai an ka tashi wai an shiga sallah kai bar maza kai sauri ka ci a wannan ba azumi kai ba kenan wannan kuskure ne sannan tambaya ta biyu tafiyan da ake shan ruwa a kanta shari'ar musulunci bai takaita distance ba to ya ake a gane shine sai a koma ka'ida ta usul wal urfu ma'mulun bihi idha warad hukmun min ash-shari'i ash-sharifi lam yuhad idan aka samu wani hukunci na shari'a wanda shari'a bata samu iyaka ba to sai a koma zuwa ga urfin mutane ma'ana yayi a koma zuwa ga yaren mutane sai a ce yanzu misali mutum na rayuwa a nan Bauchi da wanda yake rayuwa a Kano tafiyan da zaka yi a cikin garin Bauchi daga waje kaza zuwa waje kaza a ce kai tafiya a Kano sunan shi kaje unguwa mun gane ko to yanzu zaka koma zuwa ga al'adar mutane ne ina ne in kaje a wajen mutane za a ce kai tafiya shikenan kamar yanzu misali a nan Bauchi yanzu mutum ya tashi daga nan Federal Low Cost ya tafi zuwa Ibrahim Bako yayi tafiya kaga wannan ya je unguwa ne ya tashi daga nan Federal Low Cost ya tafi Yalwa duk sunan shi ya je unguwa amma ya tashi daga nan Federal Low Cost ya tafi Kangare sunan shi yayi tafiya shikenan sai ya sha ruwa amma yanzu takila in kaje Kano daga nan zuwa Kangare bai wuce unguwa zuwa unguwa ba Kano to kaga wanda yayi tafiya mai wannan distance din a garin Kano ba zai sha ruwa ba saboda sunan shi bai yi tafiya ba amma kaga anan in kai wannan sai a ce kai tafiya saboda haka ba a iyakance adadin distance din ba abinda za a koma shine zuwa ga al'adar mutane ina ne in kaje daga waje kaza zuwa gu kaza za a ce kai tafiya shikenan sai mutum sai ya sha ruwa wallahu alam za mu ga mun ɗauko karatun littafi ko ba mu kai ƙarshen shi ba amma mu yi haƙuri saboda musamman ni da nawa shirye-shiryen na tarbar Ramadan da kuma shirye-shirye na kwamitin masallaci saboda tunkarin tafsirai da sauransu za mu dakata da karatu a wannan satin insha Allahu ta'ala abin da ya rage na littafin sauran majalis da muke karatu za mu ɗaura daga inda muka tsaya su ma zuwa ƙarshen satin nan dukan mu rufe saboda tunkarin azumi tunda social media tana yada mana karatun kusan duka mutanen nan muna karatu a nan yan can suna gani muna karatu a can yan nan suna gani so kusan duka kai ka iya cewa al'umma ɗaya ce muke karatun da su saboda haka insha Allahu ta'ala abin da ya rage za mu ɗaura a sauran majalisun da suka rage duka in Allah ya yarda zuwa wannan juma'a sai mu yi hutu domin tarban watan Ramadan mai zuwa insha Allah daga in Allah ya kai mu a bayan sallah ba ma ce bayan sallah da sati ɗaya ko biyu ba din gwargwadon yadda Allah ya kaddara bayan sallar ta zo mana saboda haka lokacin da Allah ya kaddara za mu dawo karatu bayan sallah insha Allah amma dai muna tabbacin insha Allah ba za mu wuce watan karaman sallah din ba za mu dawo insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin rayuwar mu abinda muka karanta daidai a cikin waɗannan kwanaki Allah muna roƙonka ka karba mana inda muka yi kurakurai kuma Allah ka yafe mana Allah ka sanya mana albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alheri wannan watan Ramadan da take tunkaro mu muna roƙonka ya Allah ka riskar da mu cikin wannan wata mai albarka Allah ka tsawaita kwanakin mu ka ja kwanan mu zuwa watan Ramadan Allah muna roƙonka in ka riskar da mu watan Ramadana Allah ka ba mu ƙwarin gwiwa da imani da ƙarfi na yin ibada da neman yardanka duk abin da ake samu na alkhairai a cikin watan Ramadan Allah muna roƙonka ka sada mu da shi Allah ka sada mu da dukkanin alheran watan Ramadan akwai 'yan uwanmu musulmai waɗanda Allah subhanahu wataala ya karɓi rayuwarsu daga wancan shekaran zuwa wannan shekaran akwai in zan iya kiyayewa a zallan nan masallacin zan iya kiyaye mutum biyu ko uku so duka muna musu addu'a muna roƙonka Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama Allah ka saka makwancin su Allah ka sa aljanna ta zama koma a gare su akwai manya-manyan malamanmu wanda su ma an yi Ramadan bare da su bana kuma ba sa nan musamman malami da ya rasu kwana-kwana Sheikh Habibu Yahaya Kaura muna roƙonka Allah ka gafarta mishi Allah ka yi mishi rahama Allah ka saka makwancin sa Allah ka sa aljanna ta zama koma a gare shi akwai Dr. Idris Abdul Aziz ba za mu manta da shi ba azumin bara an yi shi an yi da shi yana kwance wannan azumin kuma zai zo yana kwance a cikin kabari Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mishi Allah ka yi mishi rahama Allah ka saka makwancin sa Allah ka sa aljanna ta zama koma a gare shi alheransa Allah muna roƙonka ka sa alheransa su bi shi kurakurensa da laifukansa muna roƙonka Allah ka yafe masa Allah ka saka makwancin sa Allah ka saka makwancin sa Allah ka sa mu gama da duniya lafiya akwai mallam Sa'idu Alhassan Jingir bare an fara azumi da shi ba a karasa da shi ba Allah ya karbi ransa cikin azumi kaga shi ma azumin bana zata da zagayo baya ne to shi ma muna mishi addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya saka makwancin sa Allah madaukakin sarki sa aljanna ta zama koma a gare shi mu ma dai bamu sani ba za a kai azumin da mu ko kuma aka san haka Allah muna roƙonka duk sanda ka sanya ajalin mu Allah ka karbe mu kana mai yarda da mu Allah ka tsare mu daga dukkanin abin da zai jefa mu cikin fushinka Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka yi mana albarka ka biya mana bukatun mu alkhairi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم بلغنا رمضان بالايمان اللهم بلغنا رمضان بالايمان اللهم بلغنا رمضان بالايمان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم بلغنا رمضان بالايمان وانا فيه على القيام والصيام والطاعات يا ارحم الراحمين وجنبنا فيه الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته امين